sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Litinin 8 ga watan Janairun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka sun amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024. 'Yan takarar shugabancin ƙasar Indonesia sun gudanar da muhawara a karo na biyu a shirye-shiryen babban zaben ƙasar mai zuwa. A yammacin jiya Lahadi ne, jami'ai a Pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da toshe kafar shafukan sadarwar zamani a ƙasar baki ɗaya.
To, bayan labaran duniya, za ku ji cewa a Najeriya badaƙalar karkata kuɗaɗen ma'aikatar jin ƙan jama'a zuwa wani asusun banki na ci gaba da janyo cece-kuce.
To, ya kamata a sa dariya, a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi, a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahira su fiye da kwaɗayin duniya, masu kishin ƙasa fiye da kishin kansu.
To, sai dai gwamnatin ƙasar ta bakin ministan watsa labarai ta ce za a ɗauki tsatsauran mataki a kan lamarin.
Ta EFCC ta ba da sanarwar cewa ta gayyaci ta zai sai bayani, kuma lallai za ta je sai wannan bayani. Gwamnati ba za ta yarda da kowane irin almuhadana na maganan kuɗaɗen jama'a ba da aka ba da ko a yi aiki ko kuma aka ajiye a ƙarƙashin.
To, za mu kawo muku shirin Ciki da Gaskiya, wanda zai tattauna kan wata fadakalar aure. To, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Zama masu sauraron mu, barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Lahadi ne, manyan shugabannin majalisar dokokin Amurka suka ce sun amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala tiriliyan 1.6 a wata yarjejeniya da ta tserar da tsayuwar gwamnati ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a cikin watan da ake ciki, cewar kakakin majalisar wakilan Amurka Mike Johnson. Johnson, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bayyana cikin wata wasiƙa da ya aike wa majalisar dokokin cewa gagarumin adadin ya hada da dala biliyan 886 da zai je ga ɓangaren tsaro, sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba. Tun a watan jiya ne dai ƙudurin kasafin kuɗin na tsaro ya samu rattaba hannun shugaba Joe Biden, inda ƙudurin ya zama doka bayan kare ƙudurin na yadda za a kashe kuɗaɗen a kan tsaro. Wata sanarwar haɗin gwiwa da shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki, ɗan jam'iyyar Democrat Chuck Schumer da shugaban jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai Hakeem Jeffries suka fitar, ta ce kuɗaɗen da za a kashe na ɓangarorin da ba su shafi tsaron ba za su kula ne da mahimman ɓangarori kamar na haƙƙoƙin tsofaffin ma'aikata da suka manyanta, sai sha'anin kiwon lafiya da tallafi akan abinci mai gina jiki daga kuɗaɗen da 'yan majalisar Republican suka nemi a daddatse. A jiya Lahadi ne, 'yan takarar shugabancin ƙasar Indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro, siyasar shiyoyi da diflomasiyya. 'Yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirin yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan Fabrairu sun haɗa da ministan tsaro Prabowo Subianto da tsohon gwamnan tsakiyar Java Ganjar Pranowo, sai tsohon gwamnan Jakarta Enes Baswedan. Kusan mutanen ƙasar miliyan 205 ne suka cancanci kaɗa ƙuri'a a zaben da zai samar da wanda zai gaji shugaba Joko Widodo bayan kammala wa'adin mulkin sa na shekaru 10. Subianto, wanda ke gaba-gaba a takarar, ya bayyana cewa idan aka zaɓe shi zai yi hubbasa wajen ganin ɗorewar kyakkyawar hulɗa da manyan ƙasashen duniya bisa tsarin hulɗa da ƙasashen waje na ƙasar ta Indonesia, wanda bai amince da zaɓar ko kuma zama ɗan kore ga kowace ƙasa ba. A jiya Lahadi, 'yan sandan Isra'ila suka buɗe wuta kan wasu da aka zarga da afkawa da mota kan wani shingen binciken ababen hawa a yammacin kogin Jordan, tare da mummunan harbi na wata ƙaramar yarinya Bafalastiniya da ke cikin wata mota da ke hannun riga da motar, cewar 'yan sanda da jami'an kiwon lafiya. An dai harbe waɗanda ake zargin su biyu, yayin da wani matashin jami'in ɗan sanda ya samu ɗan rauni. Lamarin da ya faru a yammacin jiya Lahadi ya faru ne sa'o'i bayan kisan mutane 9 a tashin hankali a yankunan Yahudawa 'yan kamauri zauna da ke fama da ƙaruwar tashe-tashen hankula tun bayan ɓarkewar yakin da Isra'ila ta ƙaddamar a kan Hamas a ranar 7 ga watan Oktoban bara.
To nan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, tun bayan bayyanar umarnin da ministar jin kan jama'a ta Najeriya Beta Edo ta baiwa babban akanta jiran na kasar kan tura wasu kudaden ma'aikatar har naira miliyan 585 zuwa asusun wani mutum, wato zuwa asusun wani mutum, masu fashin baki suka so ma kiraye-kirayen gwamnati da ta dauki mataki a yayin da ayyukan almundanar kudaden gwamnati ke kara ta'azzara a kasar. A bangaren mata da kullum suke korafin rashin ba su dama a mukamman gwamnati, suna ganin wannan halayya na wato ta ministar da ma wadda ta gada na iya janyo musu bakin jini. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Wasu kungiyoyi masu rajin kare haƙƙin ɗan ƙasa irin su Huriwa a ƙarƙashin shugabancin Emmanuel Onwubiko da Lifeguard a ƙarƙashin Akingunola Omoniyi suna ta sato kasa katsi kan cewa ya kamata a sallami duk waɗanda wannan batu na cire kuɗi daga asusun ma'aikatar kula da agaji da walwalar jama'a da ministar ma'aikatar Beta Edu ta ba da umarnin a yi. Sannan shugaba Tinubu ya hanzarta tuɓa matan daga muƙamansu. Wannan yasa mata suka tofa albarkacin bakinsu suna cewa
sunana Hajiya Sartasa a Musa DJ Mata Zalla ta Northwest. Game da maganganun da ake ta yi na ba mata mukamai, ana ta samun matsaloli a gwamnatance. Duk inda aka ce dan siyasa wanda ya san ciwon al'umma ya san damuwar al'umma, to babban kalubalen da ake samu shine matan da ake ba mukaman ake zargin su kullun a ce mata kaza. Matan nan a tsaurara bincike, ba mu hana ai bincike ba, amma wani abin da ake ta zargi gaskiya ba haka yake ba, kawai dan rashin yawan mu ne shi yasa kowa ya maido hankalin shi akan mu.
Ita ma yar gwagwarmayar ganin an ba wa mata ƴanci, Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta tsokaci cewa,
to ni dai gaskiya fi sabilillahi kai mutum wurin shari'a in an zarge shi ko an zarge ta da cin kudin gwamnati, in dai ba za a kai gaban shari'a a tabbatar a yi bincike, a tabbatar a hukunta mutum. In ba hukunci ba shikenan, haka za mu ci tafiya karazube, abubuwa duk sun dumbulbule, komai ya lalace. Saboda haka fi sabilillahi ni ina ba gwamnati shawara, gwamnatin nan na Bola Ahmed Tinubu in dai da gaske yake yi yana so ya yaki cin hanci da rashawa da almundahara da meto, lokaci yayi da zai fara nuna aikin sa a yanzu, ya fito kirikiri waɗannan mata da suke rike da wannan madafin iko da aka zarge su, a tabbatar an kai su inda ya kamata a bincike su, a tabbatar in sun yi wa'annan laifuffukan a hukunta su kuma a kwace kuɗin. Wannan zai taimaka wajen hana wasu da in sun hau su ma za su ji abin da wa'annan suka yi.
Wai menene shari'a ta tanadar wa wanda ya aikata irin wannan laifin? Tambayar kenan da na yi wa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar.
Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya ya dora wajibci akan kowane jami'in gwamnati tun daga gaban kasa zuwa ministoci har zuwa ga masinja, ya dora wajibci a kansu cewa dole ne su yaki cin hanci da rashawa, kuma su yaki amfani da kujera domin gina kai. Na biyu kuma, tsarin mulkin Najeriya sashe na 21 da 23 da 24 sun dora wajibci na kokarin gina da'a ta rike gaskiya da rikon amana. Duk irin waɗannan abubuwa idan shugaba Bola Tinubu da gaske yake yi, to ya kamata a sa dariya a tsaftace duk wani wanda yake da datti a yi waje da shi, a nemo nagartattu ingantattun mutane masu tsoron lahirar su fiye da kwadayin duniya, masu kishin kasa fiye da kishin kansu, a nemo irin waɗannan muzakkarin mutanen a basu kasar nan.
To sai dai mai magana da yawun ofishin akanta janar na ƙasa Bawa Makwa ya ce akanta bata bi umarnin biyan kuɗaɗen a wani asusu na daban ba.
Lokacin da akanta janar ta karbi wasiƙa daga wajen minista na humanitarian affairs Dr. Beta Edu, tana umarninta ta biya wannan kuɗin zuwa wayansu account, sai ta gaya mata cewa ƙa'idan wannan kuɗin ba a kantan jara yake ba, za a biya ne daga ministry nata. Saboda haka kuma ta ba ta shawara kar ta biya zuwa account na wani, sai dai account din mutanen da za su amfana daga abinda aka kayyade. So bata biya ba because ba a biya daga office din account general, so ta bi ka'idan accounting yanda yake ne.
Abin jira a gani shine irin matakan da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai dauka na ganin an warware zare da abawa a wannan batun. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu ga Hawwa ta dawo da karshen labaran duniya.
yammacin jiya Lahadi ne jami'ai a Pakistan suka haifar da cikas ga hawa yanar gizo da tushe kafar shafukan sadarwar zamani a kasar baki daya. A daidai lokacin da jam'iyyar dauraren tsohon Prime Minister kasar Imran Khan ke kaddamar da gangamin fitar da manufofi da tara kudadenta da kafafen sadarwar zamani a shirye-shiryen zaben da ake shirin gudanarwa a wata mai zuwa. An shirya gudanar da babban gangamin a kasa baki daya da niyyar tsallake shingen da gwamnati ta gitta na ganin ta dakile taron jam'iyyar ta Tahrik al-Insaf ko PTI. Wata kuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka kada ta nuna cewa jam'iyyar ita ce mafi karfi a fagen siyasar kasar, yayin da tsohon Prime Minister kasar Imran Khan ya kasance mafi farin jini. Net Blocks mai zaman kanta da ke sa ido da kuma ci gaban hakokin kafofin sadarwar zamani da tsaron su da ma yadda ake gudanar da su da jami'an PTI sun tabbatar da tsaikon a tashin farko da ma lokacin da ake gudanar da taron gangamin akan shafukan yanar gizo. A jiya Lahadi, wata majiyar tsaron Iraki ta ce an kashe mayakan kungiyar hadaka ta Hassan al-Shabi su biyu a yayin wani hari da kungiyar fafutukar kafa kasar musulunci ta IS ta dauki alhakin kai shi. Sanarwar da kungiyar ta Hasha ta fitar, wadda kafar yada labaran kasar ta Iraki ta yada, ta bayyana cewa mayakan biyu sun kwanta dama ne bayan raunuka da suka samu sakamakon mai da martani ga harin bangaren mayakan jihadi na IS a yammacin Asabar a yankin Salahuddin da ke arewacin Baghdad. Wata majiyar tsaro da ta yi magana da kafar AFP da ta nemi a saka yata ta tabbatar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu, ta kuma ce mayakan na IS sun kai hari ne akan wani karamin ofishin soji da ke yankin Alzarka a bangaren arewa a daren Asabar. Hashed al-Shabi dai wata haɗaka ce da ke goyon bayan wani bangare na tsohuwar rundunar sojin Iran da a yanzu ta haɗe da rundunar sojin ƙasar.
Hawwa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar yadda kuka ji a rahoton mu na farko dangane da batun badakalar ma'aikatar kudade, wato ma'aikatar madakalar kudaden na ministan jin kan jama'a ta Najeriya, inda ta bada umarnin turawa a wani asusun banki mallakar wani mutum. Na tuntubi ministan watsa labarai na Najeriya Muhammad Idris, wanda ya fitar da sanarwar cewa gwamnati ta sha alwashin bin diddigin lamarin tare da hukunta duk wani da aka kama da aikata laifi.
To, dalili shine ana ta yawo da kafafen yaɗa labaru, musamman ma ta kafofin wato social media, cewa lalle an yi mun haddana da waɗannan kuɗaɗe na jama'a. To, duk da dai ba a riga an kai ga hujja ba akan al'amarin, abun ya damu gwamnati, lalle ne kuma a sa baki a yi magana. Saboda haka ne shugaban ƙasa ya ba da umarnin lalle a je a yi binciken wannan al'amari a kai ga magadashin gaskiyar magana, saboda a san babban mataki da za a ɗauka, saboda ita gwamnati ba ta yarda da irin wannan al'amari ba.
Kawo yanzu waɗanne irin matakai kenan za a ce an ɗauka dangane da shi wannan batun?
To, yanzu ita gwamnati tana nan ta kafa wato bincike da za a yi akan wannan al'amari. In ka dubi wannan sanarwa da aka fitar, an nuna cewa wato gwamnati tarayya ya kafa cewa lalle ne a je a yi bincike a gano wannan magana da ake ta yadawa shin yaya magana take, idan kuma an samu kowane ne aka samu hannunsa a ciki, to lalle dole hukuma ta yi aikin ta dau mataki akan kuma wane ne.
Wannan al'amari na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da binciken wata badakala a wannan ma'aikatar, wadda ake zargin tsohuwar minista a wannan wurin Sadiya Umar Faruk da aikatawa, wadda ta kunshi kusan biliyoyin naira. Ya ake ciki dangane da wannan batu?
To, kamar da kafi kace kasan kace ana zargi ne, to yanzu haka idan ka sani ai ma'aikatan binciken wato ta EFCC ta ba da sanarwar cewa ta gayyace ta zo ta yi bayani, kuma lalle za ta je ta yi wannan bayani. Kafin ai wannan bayani, gwamnati ba za ta ce komai ba akan wannan tukunna sai an tabbatar da menene makadusin wato gaskiya wannan al'amari. Amma dai abinda gwamnati ke son ta nuna shine ita gwamnati ba za ta yarda da kowane irin almuhadana na maganan kudaden jama'a ba da aka bada ko ai aiki ko kuma aka ajiye a ƙarƙashin su.
Wato mutane 'yan Najeriya da dama suna ganin cewa kamar har yanzu hukumomi ba su nuna kamar da gaske suke a yaƙi da cancanci da rashawa ba, la'akari da irin zarge-zarge har na fita hankali da ake samu na baya-bayan nan shine gwamnan babban bankin Najeriya wanda aka ce kwamitin bincike ya gabatar da rahoton bincikensa wanda ya nuna cewa ya zaftare ko kuma ya yi almundaka ko kuma ya buɗe wasu asusun ɗaruruwan asusun ajiya na banki waɗanda ba bisa ka'ida ba da dai sauransu waɗanda kuma suka kunshi makudan kuɗaɗe. Shin menene gwamnati take yi don ganin cewa watakila ta musanta waɗannan zarge-zargen na cewa wannan ana yi ne kawai dai kamar yadda aka yi tun sannan ba ka koma jin komai ba, me ake ciki, ba a zuwa ana yi wa 'yan Najeriya bayani?
To ka san shi wato Malam Murtala, irin wannan bincike yana da wuyar sha'ani kwarai da gaske, kuma ya kamata ne a tsaya a yi bincike saboda kada a shiga haƙƙin kowa. Gaskiya ne an zarge shi wannan babban wato gwamnan babban bankin Najeriya, kuma har an tsare shi idan ka tuna ya dan dade a hannun hukuma, kuma sun tatsi manzanu da bayanai da yawa daga hannunsa. To dole ne a je a tace wannan magana, a tabbatar da wannan magana ga gaske ta, sannan in haka ne kuma a gabatar da shi a gaban kotu. Ba zai yiwu ba mutum ya rika daukar irin wannan kudade ya tafi da su kawai a ce an kyale shi kawai tafi guri falo, ai ba zai yiwu ba. Inda ana son ai haka, ai da ba a misali aka kama shi ba kuma aka tsare shi na tsawon lokaci dan a yi gudanar da wannan bincike ba.
Muhammad Idris kenan, ministan watsa labarai na Najeriya. Za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar a shirinmu na hantsi. Kuma aka da aminta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. Ko da yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Sir Philo Hashim da shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai duba dambarwa aure tsakanin wasu ma'aurata. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sir Philo Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba ɗaya daga labarin da ke faruwa a gidaje tsakanin maza da mata da kangagar sulhuntawa daga waliyyi. Kuma sai an yi da gaske dattawa ko malaman addini kan iya shiga tsakani. Irin wannan ya sa kotunan shiya ke cike da ƙayyadakin neman raba aure, inda wani lokacin akan ce a yi sulhu, amma ƙarshe sai lamarin ya ƙara rikicewa. Wata mata mai suna Hadiza Lawan da ke aure a Kifi, jihar Nasarawa, ta tunkari wannan shiri don buƙatar gudanar da bincike da zai kai ga raba ta da mijinta, don ta ce tana da yaƙinin ba alheri a zaman. Hadiza ta ce auren dangi aka yi mata na mijinta, duk da dama ta taɓa aure gabanin nan, amma sai ya zama akwai cin zarafi da ya kai ga mutuwa auren. Kwatsam ta ce aka sake dawo da auren ba da izininta ba, kuma abin da ya fi damunta shi ne yanayin ƙwayoyin halitta da kan sa haihuwar yara marasa lafiya, wato genotype, inda har wani ɗanta mai laulayi ya mutu a bayanta.
Farko dai salo ne, na fito gidan mijina na farko na yi aure a Jos. Ko da aure na ya ƙare sai na dawo gida ina zaune. Da na dawo gida ina zaune sai ya gani ya ce to shi zai aura shi yayan na yi.
A nan Kefi kenan?
A Kefi, bayan na gama zawarci na na can Jos sai na dawo Kefi. To shi ne ya ce shi kuma zai aure ni. To aka yi magana ne da farko gaskiya su iyayen su ma ba su da suka ce dan bai fi ƙarfin gidan shi ba, ba zan iya auren shi ba. To abin da ya yi Allah da ya riga ƙaddara sai aka yi zai auren. Da aka yi kuma aure ko daɗewa ba a yi ba, aka dinga samun matsaloli daban-daban. Ta zo na samu ciki na farko na haifi yarinya mace. To bayan na haifi yarinya mace muna nan sai auren ya ƙare. Da auren ya ƙare kuma can na koma Abuja gurin kakannina ina zaune. Sai kuma suka sake ce ai tunda na zauna har yanzu na kai shekara uku ban yi aure ba, bari a maida wannan auren. Sai kuwa na yarda ban ki ba, suka ɗaura na zauna ba tare da an sanar da ni ba fa. Na bi umarninsu na zauna. To bayan an yi hakan kuma sai ana nan kwana biyu yarinya ashe tana da lalura na sikila. Da aka je asibiti aka gane tana da shi, sai ya ce to yanzu abin da za a yi ni in je in yi family plan. In ban yi family plan ba shi fa ba zai ƙara zaman aure da ni ba. Sai ni kuma na ce to ba zan yi family plan ɗin nan ba sai dai a rabu. Gaskiyan magana kenan da na gane shi, na ce ni ba zan yi family plan ba sai dai a rabu. Sai ya ce min to in dai ba za a family plan ba sai dai a rabu, na ce mishi tabbas sai dai a rabu, sai ya kira yayin shi guda biyu ya ce gashi abin da ke tafiya. To a wannan zaman ne ana shari'a, sai ya kawo takarda saki ya zo ya bayar da shi. Ya kimi kanwa mahaifiyarmu ta karɓi takarda, sai ta ce ba za ta karɓa ba, ya miƙa ma kanina wanda muke uba ɗaya, sai shi ya karɓi takardar ta sake ni saki ɗaya. To a haka muke har yanzu nan, yanzu shi ma ɗin dai wajen shekara uku kenan ban yi wani auren ba, ina zaune saboda matsalolin da na fuskanta a gidan nan, auren ma yana bani tsoro gaskiya tsakani da Allah. To shine sai yanzu kuma ina zaune kawai, sai aka ce wai akwai zama da za a yi, muka je gidan fiyayen namu muka zauna, ana zaune sai ce ba wani magana ba ne, magana ne akan Sanu da Hadiza. Sanu da Hadiza. Sai ya ce mahaifiyarsu ta ce ba umarni ta bar ba, ba kuma neman yadda take yi ba, a mai da auren mu. Kana ji ko?
Ina ji.
To a mai da auren nan sai zan yi magana, sai ce a'a baya buƙatar magana na. Nace to, nace amma duk da baka buƙatar magana na sai na yi magana, saboda akan wannan jinin namu da ya zo ɗaya shine fa musabbabin rabuwar auren nan, shine suka sake koma suka mai da auren nan.
Wato dai yanzu akwai saki biyu a tsakaninku da shi kenan?
Yawwa akwai saki biyu.
Saura dama ɗaya ke nan ta saura.
Yawwa. To ka ji kenan. To yanzu akan ni na ce ban yadda ba, an zauna an yi zama na ce ban yadda ba, sun ce duk da aka sai na zauna an yi zama na ce ban yadda ba.
Mijin Hadiza mai suna Salihu, wanda direba ne a jami'ar Nasarawa, na da wasu matan bi baya ga Hadiza, kuma ya ce zai iya amincewa ya rabu da ita. Amma matsalar mahaifiyarsa ce ta ce ko naman jikinsa Hadiza ke ci su ci gaba da zama haka nan.
Abin da ya faru, Hadiza dai da mahaifiyarta da mahaifiyana uwa ɗaya uba ɗaya. Hadiza ta rabu da mijinta, ta zo da ciki wata ɗaya. Muka nunan matafakin shigo gidan nan fara da ciki, kuma gidanki ya sani da ce ya sani. Har Allah ya sa ta yi watanni takwas tare da mu, har ta haifi yaro, har muka sa mishi suna Abdulrazak. Mahaifin yaron nan bai taɓa zuwa ƙofar gidan nan ba, sanda wa'ana ya ji a zuciyar shi kan wannan bayan Allah da dole.
Wato ma'ana mijinta na baya kafin su aure ya sake ta tana da ciki kenan kamar na wata ɗaya.
To muka shigo dai cikin alamar da ce, to tunda Allah ya sa muna da wahalar wa'ensu, mu je ki je wajen wannan mai gida naki ki kai mishi yaro. Aka ce a'a, ai je ni mai ta juna yake tunda zai ga ɗan ran shawurinta. Wa'ana ya nemi duk inda zai gan shi, ya je har wajen uwan shi a Jos, sai ya ce shi ya san da ciki, kuma wa'ana ya sa ma yaro suna kawai. Aka sa ma yaro suna, yanzu yaro yana da shekara wajen 15 kenan.
Wato abin ne ya faru yanzu shekara 15.
Ina gaya maka kenan. To sai wa'ana ya ce min, to tun da gashi ni na ce ina son ta, to me zai hana, tun da muna son juna ba za mu aka yi aure, muka samu juna biyu da ita, aka sanya mayaniya Amina. To na ta nemi izini na za ta tafi ƙauye gaisuwa a Basa, sai na mata izini na bata kuɗin mota. Sai zazzaɓi ya zo mayaniyar mai zafi, sai na ɗauka na kai university na Asibitin University. Da na kai Asibitin University sai aka kwantar da yaniya, sai aka ce ai yaniyar sikusel ne. Aka sikusel ne ce to, sai na zo sai na ɗauki ragona wanda aka taya 90,000, sai na sayar ma 70,000 na treatment ɗin yaniya. Sai na buga mata waya na ce to fa yaniya ba ta samu lallura ba, muna asibiti. Ta zo sai su iyayen su likitoci suka ce min suna son ganinta, sun buƙaci ganinta. Na ce to suna fa son ganinki. Ta zo sai ta gashe mu a asibiti muna tare da uwar gidanta. Sai na ce mata to sun ce fa son su hira da ke akan laluran da ya sa zani na, amma kar an sun ce kar a fara sa jini ba, tunda ga laluran da ya taso. Sai suka tambaye ni me Jonathan ina, sai na ce musa muna asibiti kuma ai maganan tambayar Jonata bai taso ba, sai dai ku sake test. Yawwa, saboda ku tabbatar da abin da ke faruwa. Sai da sun ba za ta yi test ba, sai na nuna mata bacin rai, na ce mata a yanzu kin fi son mu ta wahala ne akan abin da Allah ya hore mana nan, ana neman abin da za mu ci mu sake ci gaba da wahalan asibiti. Da ce ita sam mun dai maganan wani test ne ta ba zai ba, da aihuwa yanzu ta sa hannu na ce to shi kenan bismillah. Muka sake samun ɗa namiji aka same shi suna Yakubu. Zazzabin shi ya taso, mun kama hanya zuwa asibiti, mun ga likita, mun zo Benjamin na son sayan magani a bayanta a yaron Allah ya mishi rasuwa.
Hadiza da ta yi yunkurin kwashe kayanta daga gidan Saluhu, amma ya tare kofa ya hana. Inda limamin da ya kulla tare da sake daura auren Malam Abubakar Sa'id ke cewa in lamarin ya ta'azzara sai dai a tafi kotu ko manyan malamai su yanke hukunci.
Lokacin da shi suka rabu da matan shi rabuwa na farko, mun yi daura aure a masallacin mu, yayansa Malam Muhammad Bello ya kawo mini magana akan cewa za a daura auren ƴansa tare da daura auren ƙaninsa. A lokacin ne aka mayar da wannan auren da ya rabu tsakanin shi da wancan matan a wannan rafatun da ba daura aure. To wannan na san cewa an dawo da auren bayan ƙarin aure, na san wannan.
Wannan ya nuna kamar so nawa wato wannan shine auren ƙarshe da aka yi kenan wanda ake wannan jayyar.
Eh to Malam Nasir, abin da sani ba ni abin da kawai na sani shine da shi Malam Bello ya zo muka zo magana daura auren ƴan rasa, yace daura auren guda biyu ne da kuma na ƙaninsa shine Malam Salu. Sai mayar da matarsa da suka taɓa rabuwa a baya, muka ce alhamdulillahi aka mayar da auren nan a lokacin ta, abinda na sani kenan. Amma rabuwan su nawa aka yi, ya aka yi, wallahu alam ban san wannan ba.
Ita matar Hadiza na cewa wannan auren da aka ɗaura a matsayinta na ta zama bazawara kenan, misali kamar bata goyi bayan wannan auren ba. Shin tana da wani ƴanci a shari'ance da za ta iya ɗaukar mataki ta ce bata yadda a sake maida aurenta ba?
A kan lokacin da aka maida auren, an mayar da auren ne ba tare da izinta ko yardanta ba?
Eh.
Abin da ta faɗa, abin da ake tunani kenan ko abin da ta faɗi kenan?
Abin da ta faɗa kenan.
Eh to, kaga duka wannan kuma tunda tana da waliyai. Su wali ai lokacin da za a ɗaura auren, ai ba an ɗaura auren ne ba waliyanta ba. Waliyai ne suka ba da aurenta. Kuma sun gaya mana cewa da yaddanta da komai, sai da muka tambaye su shuruɗa da komai na ingancin auren da suka tabbatar da komai sa na ka ɗaura wannan aure. Kaga waliyanta tun sun tabbatar mana cewa da yaddanta da izinin komai. Kaga mu dole akan waliyai muka sani, ai ba ruwanmu da in an zo ɗaura aure a ce a kira mata ke kin yadda, a kira mazaura ke kin yadda. Wurin ɗaura aure ba malamai ba su ruwan da wannan da kuma shugabanni. Waliyi shi ne tabbatar da haka, kuma waliyi ya tabbatar da haka. Kaga shi kenan abin da muka dogara da shi kenan maganan waliyin aure. Shi aka sani ai. Tun da muka ce waliyi shi ne zai yi magana ko akan magana wanda zai aurar da ita, ba ita ba. Ai mu ba auranmu da ita. Shi waliyi muka sani. Wallahi lafiya.
Masu sauraro, sai a biyo mu shirin mako mai zuwa domin jin ƙarshen wannan takaddama, tare da fatan samar da maslaha tsakanin waɗannan ma'aurata kuma ɗan uwan juna. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman ma Nasiru Adamu Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
A jiya Lahadi, manyan shugabannin Majalisar Dokokin Amurka suka amince da kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya za ta kashe a shekarar 2024 na dala tiriliyan 1.6 a wata yarjejeniyar da ta tserar da tsayuwar ayyukan gwamnati na ɗan wani lokaci a wani lokaci a cikin watan da muke ciki, cewar kakakin Majalisar Wakilan Amurka Mike Johnson. Johnson, wanda ɗan jam'iyyar Republican ne, ya bayyana cikin wata wasiƙa da ya aike wa Majalisar Dokokin cewa gagarumin adadin ya haɗa da dala biliyan 86 da zai je ga ɓangaren tsaro, sai dala biliyan 704 na ayyukan da ba su shafi tsaro ba. A jiya Lahadin ne, 'yan takarar shugabancin ƙasar Indonesia suka gudanar da muhawara a karo na biyu kan batutuwan da suka shafi tsaro, siyasar shiyoyi da diplomasiyya. 'Yan takarar da ke burin ɗarewa kujerar shugabancin ƙasar da tafi kowace ƙasa yawan tsibirai da ke yankunan ruwa a duniya a zaben da za a fafata a ranar 14 ga watan Fabrairu, sun haɗa da ministan tsaro Prabowo Subianto da tsohon gwamnan tsakiyar Java Ganjar Pranowo, sai tsohon gwamnan Jakarta Enes Biswandin.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau ni Murtala, wato injiniyanmu na yau Mr. Charleston, ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.